Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara. Muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Juma'a 26 ga watan Fabrairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Babbar magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Banki Moon ya yada zango a kasar Sudan ta Kudu jiya Alhamis. Kungiyar Tarayyar Turai ta kuduri aniyar sake tsaurar matakan kare kan iyakokinta don kare kurarar ɗan gudun hijira. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cewa duk da kwazon sojojin taron dangin da Amurka ke jagunta a yaki da ƴan kungiyar ta'addar ISIS, to amma hakan yana da matukar wahala.
To yayin da ake dakon sakamakon zabe a Jamhuriyar Niger, shugabannin al'umma na cewa ko ta yaya ta kaya abin da aka riga aka sani zai faru shine.
Duk da yadda aka yi mutum guda ne zai ci, kuma shi mutumin gadan Niger ne. Ba a yi shugaban kasa 15, su ma wangar suka takara sun san ba kowa zai ci ba daga cikinsu.
Juma'a Ali kuma za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Banki Moon ya yada zango a kasar Sudan ta Kudu a jiya Alhamis a kokarin sa na neman shawo kan gwamnatin kasar da ta yanta waye domin hawa teburin sulhuntawa. Sakataren ya ziyarci birnin Juba, inda ya shugabanci yake ziyarci shugaban kasar Salva Kiir da shugaban Antawaye Riek Machar suka yi kuma zaman tattauna inda suke kokarin hada gwamnatin haɗin gwiwa, inda ake tsammanin shi Mr. Machar zai zama mataimakin shugaban. Banki Moon ya fadawa manema labarai yadda ya sami shugaba Salva a fadarsa, sannan ya yi magana da shi ya kuma kira Machar ta waya suka yi magana a wayar sadarwa, inda ya yarda da cewa zai dawo birnin na Juba bayan dandazon sojojinsa 'yan tawaye sun sauka a birnin gabanin zuwansa domin kare lafiyarsa.
Kungiyar Tarayyar Turai ta kuduri aniyar sake tsauraran matakan kare kan iyakokinta don kange kurara 'yan gudun hijira da yawansu yake durkusa da tattalin arzikin manyan kasashen Turai, balle kuma waɗanda suke zaune hannu baka hannu ƙwarya. Haɗuwar ministocin harkokin cikin gida na shari'ar kasashen Turai a jiya Alhamis shi ne tsinkayen yadda kwararar baƙin yake nuna alamar shirin raguwa daga nan har zuwa lokacin da za a yi taron ƙungiyar Tarayyar Turai ɗin a ƙasar Turkiya wata mai zuwa. 'Yan majalisar Jamus ne suka amince da tsoke bakin ƙofar karɓar baƙin a cikin ƙasarta, sannan kuma a maida 'yan gudun hijirar da ba su cika sharuɗan samun mafaka a cikinta ba, har ma da daina karɓar hujjar neman shiga a haɗu da iyalansu da ke Jamus na tsawon shekaru biyu, da kuma taƙaita kariya ga masu neman mafaka har da 'ya'yansu ƙanana.
Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cewa duk da kwazon sojojin da Amurka ke jagoranta na taron dangi wanda suke yaki da 'yan kungiyar ta'addar ISIS, to amma abin na da matukar wahala kamar yadda shugaban ya bayyana, wanda hakan ta sa ya ce ya bada umarnin tawagar su ta ƙara zage damtsanta a wajen yakin. Ya bada wannan umarni ne a jiya Alhamis lokacin ganawarsa da manyan jami'an fadar White House da kuma ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka da ma ma'aikatar harkokin cikin gidan ta Amurka da ta harkokin waje da ma baitul malin kasar da kuma kwararru akan harkar tsaro. Wannan ne dai hubbasar baya-bayan nan game da wannan artabun murkushe 'yan ISIS da ake kokarin yi. Shugaban na Amurka ya bayyana cewa bisa kwazon waɗannan sojojin kawance ne da suke ta fafata yaki da su 'yan ISIS, an sami nasarar dakushe karfin su 'yan ISIS a ƙasa shi kamar su Iraki da Siriya. A ƙarshe Obama ya jaddada ƙarfafa gwiwar mayakan taron dangin ta yadda ya kamata.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Attajirin nan mai arzikin gidaje kuma ɗaya daga cikin ɗan takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Republican, wato Donald Trump, ya mamaye tsakiyar dandalin da ake tafka muhawara wanda ya fi cancanta ya mulki kantamfariyar ƙasar kamar Amurka, inda Trump yake karawa a dandalin tare da Senator Marco Rubio, Senator Ted Cruz, a inda kowannensu ke ƙoƙarin shawo kan ra'ayin Amurkawa don zaɓarsa a matsayin wanda jam'iyyar Republican za ta tsayar don neman mata kujerar shugabancin ƙasar. Inda Rubio ya sa Trump a kuna game da cewa baya son baƙin haure, amma kuma yana daga cikin masu ɗaukar baƙin haure masu zuwa don a yi musu aiki a ma'aikatun kasuwancinsa. Shi kuwa Trump sai ya amsa wa Rubio da cewa na ɗauki dubban baƙin haure aiki, baka kuma taɓa ɗaukar kowa aiki ba.
Ana ta ci gaba da zaman ɗarɗar game da cutar nan ta zika mai nasaba da haifar da matsala ga jarirai sababbin haihuwa, inda shugabar hukumar lafiya ta duniya ta ce cutar na iya kai ƙololuwar matsala kafin a iya shawo kanta. Ta faɗi haka ne bayan tattaro bayanan cutar da aka yi wanda aka kuma ƙuduri ci gaba da yi a Brazil. Dr. Margaret Chan ta kira wannan cuta ta zika a matsayin mai hatsari fiye da ma cutar Ebola da ta hallaka mutane sama da 11 a ƙasashen Afirka. Cutar dai ta zika tana da nasaba da haddasa haifar jarirai da wasu irin ƙananan kawuna ko kuma makamantan haka. Dr. Ann Suchet, mata ce ta hukumar shawo cututtuka ta Amurka, ta bayyana cewa akwai buƙatar a ƙara himma wajen ba da kuɗaɗe ko kuma ƙarin tallafi wajen bincike akan cutar a nan cikin Amurka, ta yadda za a shawo kan ita wannan cuta ta zika wadda ta samo asali daga ƙasashen kudancin Amurka.
Aƙalla mutane hudu ne suka mutu, wasu 20 kuma suka ji raunuka sakamakon wani jerin harbin bindigar da aka yi a jihar Kansas da ke tsakiyar yammacin Amurka. Jami'an tsaro sun ce ɗan bindigar na daga cikin waɗanda aka kashe a jerin harbin da aka yi a wurare daban-daban a kusa da birnin Henson, jihar Kansas, a jiya Alhamis. Maharbin bindigar an bayyana cewa ma'aikaci ne a wani babban kamfani. Wani jami'in ɗan sanda mai suna T. Walton ya bindige shi har lahira. Ɗan sandan ya ce ba shi da abin faɗa a kan lamarin sosai da aka tambaye shi. Henson dai ɗan ƙaramin gari ne da yake da yawan mutane kimanin 3,700, yana tazarar mil 35 daga arewa da garin Wichita.
Daga ƙarshe, shahararren kamfanin wayar hannun nan Apple da ke nan Amurka ya shigar da koki a gaban wata kotu don ta dakatar da umarnin da kotun tarayya ta bayar na cewa sai sun buɗe makullin sirrin wayar maharin nan da ya kashe mutane a garin San Bernardino na nan ƙasa Amurka a bara. Buƙatar yin haka dai shi ne don leƙo asirin wayar, wadda kila akwai wata barazana ta harkar tsaro a cikinta. In ba a manta ba dai, a baren ne wannan mai suna Sayyid Rizwan Faruk da matarsa suka bindige mutane har lahira tare da raunata da dama a jihar ta California, inda daga baya shi ma aka bindige shi a musayar wuta. Lauyoyin kamfanin Apple dai sun nuna cewa idan aka yi haka don leƙo bayanan wannan wayar mahari, to wadda wayarsa da yake rikewa kirar Apple ce, to an saba dokar kamfanin ta farko game da kare sirrin abokan cinikayyarsu. Su kuma jami'an tsaro na FBI na farin kaya sun ce suna neman yin haka ne domin maganar tsaron ƙasa ta girma komai.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Madalla, bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da dakon sakamakon zaben shugaban ƙasa, abin da ya kai shugabannin addini da na al'umma ba jama'a baki da nufin ganin an zauna lafiya. Wakilinmu Haruna Mamma na ɗauke da ci gaban rahoton.
Ganin irin yanda bayar da sakamakon zaɓe a jamhuriyar Niger ke tafiyar ɗingiri sakkare, kuma a wani fannin 'yan adawa suka soma ƙorafe-ƙorafe game da wannan sakamakon, tare zargin hukumar zaɓe mai zaman kanta da zuruwar wani hannu a bayan fage, abinda hukumar ta seni ta musanta. Shi yasa malaman addinin Islama da ƙungiyoyin farkhulla suka tashi ka'in da na'in domin yin kira ga 'yan ƙasa, musamman 'yan siyasa, da su mayar da ƙoƙarinsu a cikin kuma su gane cewa Allah ke ba da iko, inji Malam Muhammadu Dan Wazifa, wani malamin addini da ke nan cikin garin birnin Kwanne.
Hakika shi sha'anin mulki ya fi ƙarfin duk wani mahaluki. Sha'anin mulki sha'ani ne na Allah, wanda Allah nan shi ne ka ba da mulki kuma ta inda ya so, kuma ga wanda ya so. Don haka duk ƙaddara ta duniya wadda ka gani a ce bawa ya zama mai arziki ko ya zama talaka ko ya zama mai lahiya ko mara lahiya, to duk wannan tanadi sai da Allah ya tanada mana shi sun karge mu da shekara 50. Dan haka kenan wanda Allah ya ce zai mulki sai ya mulki, wanda Allah ya ce ba zai mulki ba zai mulki. Kuma sannan duk wanda ka gani an sa shugaba game da mulki sai da Allah ya kira Jibrilu ya ce wane dan wane ka zo zan gaya ma matsayin kaza zai zama kaji kaji. Jibrilu ya ce to Allah na yarda tunda kasowa ne ni ma na so shi. Har Jibrilu ya shela ya gaya ma duniya gaba daya kenan cikin zukuci sai Allah ya sa wannan mutum ya zama shugaban al'umma. Kuma dan haka kenan wannan duk abin da muke kira mu dai matsayin mu muna jagorori ba wai sai wani ba kowa ne kowa da masu mulkin da wanda bai dan mulkin da ma wanda ya samu da wanda bai samu duk abin da zaka samu in babu zaman Allah ya ciki ne aikin banza na. In mulkin aka baka, in kudi aka baka, duk abin da ka tana da duniya in dai hazza asti ka zama shi kara duniya in babu zaman Allah ya to shi da banza ruɗaina. Dan haka zaman Allah ya yi kowani abu. Allah ya ce ku yi tsoron hitina. Ku sani fa ba ta tsayawa akan waɗanda sun kafi dutse su kadai, a'a gamewa ta kai.
A nasu bangaren kungiyoyin farar hula na cewa ai har yanzu sakamakon ba a kare bayar da shi ba, kenan babu wani dalili na tayar da jihohin wuya don ba a kai ko ina ba. Kamar yanda Abdullahi Kado shugaba na ƙasa na kungiyar ƴanci da walwala mai kula da kare haƙƙin ɗan adam ke cewa a yau da safe.
Duk da aka yi mutum guda ne zai ci, kuma shi mutumin gaɗan Nijar ne. Ba a yin shugaban ƙasa 15 su ma wanga suka azu takara sun san ba kowa zai ci ba daga cikinsu sun san sai an samu wanda ya ci da waɗanda sun ka faɗi gaba ɗaya kenan. Wanda duk Allah ya sa ya ci to abinda muke kira ga al'umma ka yi tunani guda, ka tuna ɗan Nijar ne, ka tuna ɗan ƙasarku ne, shi ne sai ka ba da goyon baya shi kenan 100% a ta yi ma ƙasa aiki. Kaga wasu ƙasashe sai daga zaran siyasa ta ƙare nan Nijar ne ma siyasa ake ci gaba da yinta. Daga an ƙare aka hudu resulta aka rantsar da shugaban ƙasa shi kenan siyasa sai a ashe siyasa sai a koma magana ƙasa aka yi. A yi magana ƙasa kowa ɗan ƙasa ne, kowa in babu shi Nijar ba ta iya daidai. Ɗan adawa shi ne ke zama shugaban ƙasa wata rana. Muhammadu Isu sai da zama sai da shekara 20 adawa ya ci shugaban ƙasa. To yanzu tana yi waya ci tana yi waya zama dan adawa kenan. Abinda mutane ya kamata su yi da akari da shi Nijar kawai kakku partinka, in kana da wani partinka to ka sani parti Nijar ya yi karihi masa kan partinka.
Abdullahi Kado kenan shugaban kungiyar ƴanci da walwala na ƙasa. Haruna Mamman Bakon sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Babu ko shakka ƴan matan Nijar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu anan Washington yana cewa karfe 2 wato 12 Usman ba karfe 2 ba karfe haka dai karfe 12 da minti 14 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji muhawara da ƙwararru ke yi kan alfano ko rashin alfano rage darajar naira, sai kuma takun saka a jihar Taraba.
Na kira ga Jamira Adawa su mutanen APC su zo ina kokarin nan na gina Taraba din
zai buga gidi ce shi ya ci zaɓe sannan kuma yana so ku zo ku hada kai. In kun zo hada kai dan ku hada kai akan me
to sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi. Yanzu dai ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar tumatir ringa da zuwa makaranta?
Mama ina tambaye ki ta Allah ko ta boko
duka
ta Allah muna so
ta Allah
da boko abba mu.
To yanzu ke baki ganin shawawa ke ga kamar yanzu ni mama kuce mun su kakan su nike ko
warai ko
to ke gani amma ke ga na yi boko
warai ko
yanzu bi ga shawawa bai da nayi to ga mota
wallahi ko kwarashi official quality cikin quality.
Wasu ƴan mata da suke talla maimakon zuwa makaranta a jihar Kebbi. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirinmu na hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To sai ku gafarce mu bari mu koma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shin me yasa ne ake danganta ilimin mace da kiwon lafiya matakin farko? Abinda wannan fili zai duba kenan a yau kafin idan da sauran lokaci mu amsa wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki malaman addini sun gudanar da wani taro mai taken ilmantar da mace a zaman makamin inganta lafiyar mata da yara. Mai alfarma Sultan Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku ne ya fara wannan yunkuri. Mai martaba sarkin kafin Argungu da ke jihar Kebbi, Alhaji Sama'il Lamira ne ya shugabanci taron a madadin mai alfarma sarkin Musulmi. Sarakuna da malaman addini da ƙwararru da kuma likitoci ne suka halarci wannan taron da aka yi a Kanan Dabo. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro. Bayan taron, Mahmud ya tattauna da Dr. Hadiza Shehu Galadanci, inda ya buƙaci da ta bayyana dalilin da ya sa ake alaƙanta ilimin mata da kiwon lafiya.
Mun sani cewa watan ba abin da yake da alaƙa da lafiyar mace da ƴarta fiye da ilminta. Bincike da yawa ya nuna cewa in dai har kana so ka inganta lafiyar mata da yara, to dole sai ka koma baya ka bawa ƴaƴa mata ilimi. Saboda ita ƴa mai ilimi ita ce za ta je antenatal, wato in tana da ciki za ta je awo. Don saboda in aka yi awon nan shine za a gano cewa shin da akwai mishkila, wanda in ta so haihuwa za ta iya samun matsala wanda har zai iya kaiwa ga mutuwarta. To in baka ilmantar da ita ba za ta je awo ba. Bincike ya nuna cewa in ka ilmantar da yarinya tana da kusan 90% na cewa za ta je awo. Amma in baka ilmantar da ita ba, to kusan bai fi kashi 10% ne za ta iya zuwa awo ba. Haka kuma in ta zo haihuwa za ta haihu tare da ungozoma mai ilimi. In mace ta haihu da ungozoma mai ilimi ta rage chance din cewa za ta mutu in ta zo haihuwa. Saboda wannan ungozoma mai ilimi ita za ta gano cewa tana da mishkila har ta kai ga yanda za a yi ta taimaka mata. Amma in ya ba ta da ilimi ba za ta haihu tare da ungozoma mai ilimi ba. In mace tana da ilimi tana da kusan 100% chance din cewa za ta nemi ungozoma mai ilimi in ta zo haihuwa, ko kuma za ta je asibiti inda za ta tare da ungozoma nan. In ko ba ta da ilimi tana da kusan 10% chance din cewa za ta haihu tare da ungozoma mai ilimi.
Dokta, kina maganar bincike, wai binciken ku me ya nuna wani hali kiwon lafiyar mata a arewacin Najeriya ke ciki?
To gaskiya watan bincike kaman aka duba binciken NDHS 2013, watan ƙididdiga da ake yi wanda gwamnatin Najeriya gabaki ɗaya take kullum kowane shekara 10 ko kuma kowane shekara 5, ya nuna cewa mu a yanzu kusan mata kaman 575 suke mutuwa akan haihuwa kaman a ce 100,000, watan 575 per 100,000. Na wannan shine na Najeriya gabaki daya. Amma bincike ya nuna mu a arewacin Najeriya kusan wannan ba shine ƙididdigan mu ba. Ƙididdigan mu ya nuna cewa ya kusan double, watan gabaki daya ya kusan ninkawa. Saboda haka mu a arewacin Najeriya har yanzu mata suna mutuwa in sun zo haihuwa. Kuma watan ƙididdigar ta nuna tafi kudin Najeriya watan. Amma gabaki ɗaya a Najeriya ya nuna cewa about 575 per 100,000.
Kamar yadda muka bayani a baya, tarukan nan a ƙarshen idowar wannan kungiya an shirya su hususan kuma suna mai da hankali ne akan kiwon lafiyar iyali. Kuma ana yin taruka makamantan waɗannan don wayar da kan jama'a game da wannan al'amari. Wai kuwa wannan aikin da kuke na tara taruka da sarakunan gargajiya da limamai da sauran masu ruwa da tsaki da iyaye a wayar da kansu game da wannan al'amari, wai ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu tun da bara ma kun yi kusan karo biyu?
To ba za mu ce ba a samun cigaba ba, alhamdulillahi ana samun ci gaba, amma muna ganin ci gaban nan ba bai kai iyakacin yadda muke so ba. In aka ce mutum ɗaya za a bawa yayi ba za a taɓa cin nasara ba, shine kuma mushkilar shi lafiyar mata da yara, wato kowa sai ya sa hannun shi. Saboda haka in ba mu tattaru gabaki ɗaya ba, mun maida hankali mun ce to abin nan da za mu yi shine daga yanzu muna da wannan sustainable development goals, watan kamar MDG da aka yi, wanda nan da shekara 15 ya kamata mu ga ko mun yi gaba ko ba mu yi gaba. To in dukkaninmu kowa da yake stakeholder, in kowa da yake mai ruwa da tsaki zai sa hannu ya ce to shi yanzu zai tabbatar ya yi wani abu wanda zai inganta lafiya na mata da yara, to za mu ci nasara. Amma idan ni nayi nawa, kai kayi naka, malami kurin yayi nashi, can gwamnati ta yi nata daban, to ba za a samu nasara ba sai dukkaninmu mun haɗu gabaki ɗaya, mun yi abu ɗaya, mun ci gaba gabaki ɗaya a lokaci ɗaya, kuma kowa ya sa an kalli alƙibla ɗaya, to shine za mu ci nasara. Amma in kowa yana abin shi, ba za a taɓa cin nasara ba.
Garganin da muke da kira aji yafi, rayuwa tattalin ta ake kwarai kunji mata.
Garganin da muke da kira aji yafi, rayuwa tattalin ta ake kwarai kunji mata.
Ne to kamar yadda na faɗi tun da farko, ƙungiyar malamai ita ta shirya wannan taro. Ga bayanin da Malam Nasiru Hamis ya yi a zantawar da suka yi da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari.
Shi addinin musulunci wayayyen addini ne, wayayyen addini ne, saboda haka kaga tun da yazo Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce neman ilimi bai keɓance ba, wato ina wajibi ne akan namiji da mace. Saboda haka shauki da cewa mace in ta tashi cikin jahilci kwaba za ta haifar da ƴaƴa marasa ilimi, amma in ta tashi da ilimi ita ce malama ta farko wadda za ta fara yaro ki shakuwa da ita za ta fara sanar da shi Allah da kyakkyawan tarbiyya da abubuwa masu kyau. Muna isar da wannan sakonni ta bangaren wato huduba ta juma'a, zaurin ilimi da muke bayarwa wato laccoci, musamman keɓantattun laccoci da kuma laccoci wanda yake gaban ɗalibai da makarantunmu na zaure da na zamani da muke bada. Tunda muke wayar da kan al'umma.
To karamu kallawa, ya kuke ganin tasirin irin waɗannan kiraye-kiraye da ake ta yi, kuma ku kuke isar da waɗannan saƙonni ga mutanen da ake buƙata ya kai gare su?
Yana tasiri, tun da gashi ƙungiyoyin da ba su zo su zauna waje ɗaya ba, gashi suna zama kuma sun yadda suna isar da wannan saƙo, kuma gashi muna ganin canji a cikin al'umma, a cikin matan inda suke samun ilimi ta ko'ina ana samun ci gaba. Sai dai kullum muna kallo na gaba da mu ne can inda ba za mu, amma alal haqiqa ana samun canji, mata suna motsi sosai a cikin wannan, kuma wayar da kan da ake yi shine daman addini wayar da kai.
To ku jama'a tambaya nike da menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya? Shata mu ba mu sani ba, shata kuma shi kake babba, ka yarda ka banye kanka watakila mu gane nuhinka kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke
Masu sauraro a saboda ƙurayen lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya kuma a tuna lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke
Babu mai roshe da jini na tsaro, sun gaje ke lare a ruwar jini, babu mai roshe da jini.
A san da ke aka ce duniya ana ta wani sani,
ba ana rawa kuji na tsaro, sun gaje ke lare a ruwar jini.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Bankin Mun ya yada zango a kasar Sudan ta Kudu a jiya Alhamis a gogarin sa na neman shawo kan gwamnatin kasar da ta entawaye domin zama akan teburin sulhuntawa. Sakataren ya ziyarci birnin Juba inda ya ga shugaban kasar Salva Kiir da kuma tattaunawa da shugaban ƴan tawaye Riek Machar suka kuma yadda za su kafa gwamnati ta rukon ta haɗin gwiwa inda ake sa ran shi Mr. Machar zai zama mataimakin shugaba sai dai shi sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa ya magana da shugaba Salva ido da ido ne a yayin da ya tattauna da shi Machar ta wayar sadarwa. Kungiyar tarayyar Turai ta kuduri aniyar sake tsaurara matakan tsaro wajen kare kan iyakokinta daga kwararar ƴan gudun hijira, gudun hijirar da ke neman ya durkusar da tattalin manyan kasashen duniya wanda suke cikin tarayyar Turai, wanda in ka dauki ƴan hannu baka hannu ƙwarya. Haduwar ministoci na harkokin cikin gida da na shari'a na Turai a jiya Alhamis yayi tsinkaye cewa kwararar ƴan gudun hijirar babu alamar ma zai dauke kafa nan da taron da za a yi a Turkiya na ita kungiyar ta Turai. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cewa duk kwazon da sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta take yi a kasar Siriya da Iraki akan yaki da ƴan ISIS, to amma hakan yana da matukar wahala, inda daga baya shi shugaban a jiya Alhamis ya bada cewa ya kamata a ƙara musu ƙarfi, ya kuma bada umarnin cewa a ƙara musu ƙarfi don yaki da ƴan ISIS din, inda ya faɗa haka a gaban wasu jami'ai daga White House da kuma ma'aikatar harkokin cikin gida ta Amurka da ma'aikatar tsaro da ma'aikatar Baitul Malam Amurka har ma da ƙwararru akan harkokin tsaro. A tajirin nan mai arzikin gidaje kuma ɗaya daga cikin ɗan takarar shugabancin Amurka wato Donald Trump wanda yake a ƙarƙashin jam'iyyar Republican ya mamaye tsakiyar dandalin da aka tafka muhawara wadda ake neman waye fi cancanta wajen shugabantar katafariyar ƙasar nan Amurka, inda Trump ya ƙara da cewa shi ya shirya sannan kuma Senator Marco Rubio da Ted Cruz da kuma da sauran abokan takararsa su ne suka tattauna a wannan dandali, inda Rubio ya sa shi Trump a kwana cewa ya hana ko kuma bai san bakin haure amma ya fi kowa daukar su, inda shi kuma Trump ya nuna ai kai ko mutum daya baka dauka ba.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki daya, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu ka gaisuwa fata alheri da taya murna ga Tabawa Godi Halan domin auren ƴar ta Hadasa da za a daura gobe a Sabar a majami'ar Kokin Yalwa makarantar Bauchi da karfe 10 na safe. Allah sa a yi a dace ya kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Sai kuma gaisuwa fata alheri ga daban girma ga Alhaji Shehu Dattijo a kungiyar Katsinawa da Daurawa ta Jos. Mun gode da ayyukan alheri, Allah ba da lada. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni, da injiniyan mu na yau Malam John Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.